Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko Fara'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu ne yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin Abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Shugaban kasar Angola Eduardo dos Santos ya faɗa jiya Juma'a cewa ba zai tsaya takarar shugaban kasa ba a wannan zaben da za a gudanar a kasar tasa. Wannan zai kawo ƙarshen kusan shekaru 38 kenan da ya kwashe kan karagan mulki. Dos Santos dai yana magana ne sa'in da yake wa taron jam'iyyar su ta MPLA jawabi, yace ministan tsaro João Lourenço shine zai tsaya wa jam'iyyar takara a zaben mai zuwa wanda za a yi a cikin watan Agusta mai zuwa idan Allah ya kai mu. Dos Santos dan shekaru 74 da haihuwa tun farko dai ya nuna sha'awarsa na sauka daga kan karagan mulki. Shugaban na Angola ya karbi mulkin kasar ce tun a cikin watan Satumba shekarar 1976, wanda wannan ya sa ya zama shugaban Afirka na biyu da ya fi dadewa kan karagan mulki bayan shugaban kasar Equatorial Guinea Teodoro Obiang. A ƙarƙashin mulkin na Dos Santos, kasar ta Angola ta amfana da kuɗin mai ƙwarai da gaske, wanda kuma a lokacin sa ne aka kawo ƙarshen yakin basasar da kasar take yi. To amma sai dai masu ka wasu sun soki irin salon mulkin sa, wanda suka bayyana shi a matsayin na kama karya, kuma ya bar 'yan uwansa sun wandaka da arzikin kasa. Domin ko a cikin watan jiya sai da mujallar Forbes ta lissafa diyarsa wato Isabel dos Santos a matsayin mace da tafi kowace mace arziki a nahiyar Afirka. Domin mujallar ta ce tana da kuɗi har sama da dalar Amurka biliyan 3. Shugaban kasar Somalia mai ci yanzu Hassan Sheikh Mahmud ya lashe takobin mayar da hankalinsa wajen ganin ya samar da tsaro da mulkin demokradiyya mai ɗorewa. Muddin majalisar dokokin kasar ta bashi wata dama na sake zaɓensa da za a gudanar a cikin wani sati mai zuwa a Mogadishu. A wata hira da ya yi da muryar Amurka, Mahmud ya ce muddin ya sake samun damar shugabancin kasar, to babban abin da zai baiwa fifiko ko shi ne tsaro. Ya ce yana son ya tabbatar cewa aikin da ya faro ya samu damar kammala shi. Ya ce har kwanan gobe matsalar tsaro ita ce babban matsalar da ke damunsu. Mahmud yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da sashen Somalia na wannan gidan rediyon. Ya ce fatarsa ita ce ga cewa ya kawo ƙarshen masu tada zaune tsaye kana ya azahar sashen ingantaccen tsaro a duk faɗin ƙasar. Sai dai da aka tambaye shi to ya aka yi ya kasa shawo kan harin 'yan ƙungiyar Al-Shabab da suke kai wa ƙadarorin mallakan gwamnati hari. Sai Mahmud ya ce yanzu haka ƙungiyar ta koma kai hari ne ga ra'ayoyin jama'a. Ya ci gaba da cewa a shekarar 2012 ƙungiyar ta Al-Shabab ta kai hari ga shugaban ƙasa. A shekarar 2014 ta kai hari ga babban kotun ƙasa, har ma da babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce amma yau hakan ba ta yiwuwa. A cikin jawabin da shugaban ya yi wa Majalisar Dokokin Ƙasar a ranar Alhamis, ya ce zai sake fasalin sojojin ƙasar ta yadda za su ɗauki aikin tsaro na ƙasar cikin shekaru. Za su sauya aikin tsaro a cikin shekaru Burak Kana ya tabbatar da samar da zaɓe karɓaɓɓe a cikin ƙasar a shekarar 2020. Uwar gidan jagoran neman ƙasar Sudan ta kudu, marigayi Dr. John Grant de Mobio, ta ce a ce shugaban Amurka Donald Trump zai mayar da hankali a kan rikicin da ke faruwa a ƙasarsu ta Sudan ta kudu. Ta ce da za ta samu dama, za ta so shugaban na Amurka ya saurare ta da kunnen basira domin jin irin abin da ke faruwa a cikin ƙasarta ta Sudan ta kudu. Rebecca Inyendeg de Mobio, wadda ake ɗauka a matsayin uwa a ƙasar ta Sudan ta kudu, ta faɗawa wannan gidan rediyon a nan birnin Washington DC a wata hira da aka yi da ita cewa alamun kisan ƙare dangi na dab da faruwa a ƙasar nata. Ta ce duk da yake shugaban na Amurka ya ce fifikonsa shi ne Amurka da Amurkawa, to amma ina so ya ba da rankunnuwansa domin jin abin da ke faruwa a Sudan ta kudu, domin dai ana salwantar da rayukan mutane babu gayar babu dalili. Yakin da ake yi a ƙasar namu sam bai dace ba, muna son zaman lafiya. Yandeng, wadda tazamu mai baiwa shugaba Salbaki shawara a harkokin mata da yancin dan Adam, an sallame ta daga bakin aiki ne a cikin shekarar 2014. Ta ce yanzu da yawan yan kasar kowa ya kai ma dan uwansa iya wuya. Wannan matar wadda aka san ta fitattar yar fafutuka kare haƙƙin bil'adama da mai ƙaramin ƙarfi, ta ce tana fata Amurka da sauran ƙasashen duniya za su taimakawa ƙasarta domin ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa. Abin ta ce shi ne dalilin zuwanta nan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani alkalin babban kotu a nan Amurka da ke arewa maso yammacin jihar Washington ya dakatar da umarnin na wucin gadi na satin da ya shige wanda shugaban Amurka Donald Trump ya bayar na hana wasu matafiya daga ƙasashe bakwai waɗanda yawancinsu na musulmai ne. Alkalin gunduman Seattle da ke nan Amurka James Robert ya ba da wannan hukuncin ne a jiya Juma'a, yana cewa jihar Washington da na Minnesota suna damar ƙalubalantar wannan umarnin na shugaban ƙasa. Tun a farkon wannan satin ne dai jihar ta Washington ta kai wannan batu kotu tana ƙalubalantar wannan umarnin, inda ita ma daga bisani jihar Minnesota ta bi sahunta. Kuma yanzu haka jihohin biyu sun yi nasara akan wannan ƙarar da suka shigar, wanda ya sa dole yanzu aka dakatar da wannan umarnin domin koko ta ce abin dubawa ne. Babban alkalin Washington mai shari'a Bob Ferguson ya ce dokar ƙasa ta yi aiki. Alkalin yana magana ne salin da yake wa manema labarai jawabi jiya Juma'a. Ya ce umarnin na kotu takenan ya dakatar da umarnin shugaba Donald Trump, wanda yake dama ya saba wa doka, kuma wannan umarnin san baya bisa ka'ida. Ya ce doka abu ne mai ƙarfin gaske domin ko ba wanda ya fi ƙarfinta ta taka masa birki idan buƙatar hakan ta taso, ko da ko shugaban ƙasar Amurka ne. Sai dai mai magana da yawun ma'aikatan cikin gida da tsaro ya ce ma'aikatar ba za ta yi sharhi akan batun da ke gaban kotu ba. Sai dai ma'aikatar ta ce kusan takardun izinin tafiya kusan 60,000 ne aka soke sakamakon wannan umarni da shugaba Trump ya bayar na hana zuwa ko kuma shigowar ƴan ƙasan nan bakwai da ya ayyana. Lauyoyin da ke kare mashahurin mai fataucin miyagun ƙwayoyin nan na ƙasar Mexico Jacqueline El Chapo Guzman sun koka jiya Juma'a cewa sharuɗan zaman sa gidan kaso sun yi tsanani da yawa. Lauyoyin sun faɗa wa alkali a birnin New York cewa ana kulle Guzman na tsawon sa'o'i 23, kuma ba a bari ya amfani da wayar salula ko kuma ya ga matarsa ko kuma lauyoyinsa da suka zo daga Mexico. Lauyoyin sun buƙaci a yi sassauci akan waɗannan abubuwa, musamman damar ganawa da shi, amma kotu ta sa kafa ta yi fitili da waɗannan buƙatu nasu. Sai dai kuma alkali Brian Cogan ya ce zai tuntuɓi jami'an gidan yari game da waɗannan buƙatun. Ya ce domin ba laifin jami'an gidan yari ba ne da suka ga suna ɗaukan waɗannan matakan da suke ɗauka. Ya ce mun san dalilin da ya sa hakan. Shi dai Guzman sau biyu ana kama shi, kuma sau biyu yana tserewa daga gidan yari a ƙasar tasu ta Mexico. Gudunsa na ƙarshe daga gidan yarin Altiplano shi ne a cikin shekarar 2015, bayan ya bi wani kwararo da muƙarabansa suka gina masa daga inda yake tsare har ya fita waje, kuma wannan kwararon mai tsawon gaske ne. Guzman ɗan shekaru 56 da haihuwa, an gan shi yana yi wa matarsa Emma Coronel ya shekaru 27 murmushi a jiya Juma'a, salin da aka yi zaman kotu a Brooklyn a birnin New York. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yunkurin samar da wuri keɓaɓɓe a cikin ƙasar Siriya domin tsugunar da 'yan gudun hijira ba abu ne da zai yiwu ba. Filippo Grandi ya faɗa wa manema labarai a Beirut jiya Juma'a cewa kar mu tsaya ɓata lokacinmu wajen tsara wani keɓaɓɓen wuri wanda zai wadaci waɗannan mutanen, ba kuma tabbacin kariyarsu. Grandi ya ce sam Siriya ba nan ne wurin da ya dace a yi wannan ba, saboda ayyukan ta'addanci da ke damun ƙasar, haɗi da kuma ƙungiyoyi daban-daban da suke da hannu cikin wannan tashin hankalin. Domin dai da farko shugaban Amurka Donald Trump ya nuna sha'awarsa na samar da wannan wuri kamar yadda ƙasar Turkiya da Lebanon suka nuna, domin yanzu haka ƙasashen biyu na ɗauke da 'yan gudun hijira daga ƙasar Siriya har su sama da miliyan 3.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Illusion.
Revolution.
Revolution, illusion, na ce to fa
90 degrees inclusive. Wasu sabon mawaka ne.
We look at the moon in the sky. High in the sky.
Fighting for your rights.
Haka.
Wannan waka na sa akwai wadanda an tayar musu da tsimi yau, ba dai zamu ambaci sunaye ba.
Wannan waka dai ina ga an yi tun dai.
Akwai dai wadanda aka tayar musu da tsimi su ma sun san kawunan su kuma suna ji haka.
Amma na ce an yi ta wannan waka tun 1990 da ne go?
Eh to, ta dan kwana biyu za a ce, amma bata jima dai sosai, amma da ta dan kwana biyu.
Eh, wato wanda suka tuna sun tuna.
Wadanda suka tuna sun tuna. Tai ina zamu faro Usman.
Eh to, akwai sakon gaisuwar Abari ya huce daga Nasiru Yahuza Gagarawa, sai kuma Lawan Yunus accountant, sai Hamisu Liman Gagarawa, sai na Muhammad, da kuma wakilin hakimi Malam Yunus Daudu. To bayan wannan kuma akwai sakonnin gaisuwar na Abari ya huce na ɗan majalisar Abari ya huce na shafin Facebook, kamar irin su Ibrahim Ishaku Musa Shashaka, sai kuma Yahaya Sani Lere da Aminu Aliyu Tukur, sai kuma Abdulwahid Babaji, sai Armayau Yusuf, da kuma Shehu Abdullahi Idris. Haka kuma akwai Bashari Musa duk daga ɗan majalisar na Abari ya huce da shafin Facebook, sai ya Uzubairu Lamba, sai kuma Abbas Ahmad, sai Oga Arma Duniya Labari. Haka kuma akwai Abdurrauf Yahaya Abdullahi, sai Nazi Ishaq, Haka kuma cikin dai duka har ila yau din na ƴan majalisar abar Yahuce akwai Sanusi Idris sai Yahaya Gambo yace da kuma Adamu Balarabe sai Muhammad Nasir Kagara sai Umar Haruna akwai kuma Aqibu Sani Musa Abdulrahman Mashahud Aliyu in ci gaba ne ko dan barka kai ma ka dana
to bismillah ci gaba akwai kana da sauran
yawa ina da sauran numfasawa yawa kar in yi abar Yahuce
haka
yawa to sai kuma Musa Abdulrahman kamar yadda nace da kuma Jamilu Rabiu Aleru sai Shaibu Yakubu da Abubakar Dattu Muhammad da kuma Liman Ya'u to sai daga karshe wayannan mutane kamar su Abubakar Sadiq Hadeja sai Sadiq Ibrahim sai Bash Yakubu Gwarzo da kuma Huzaifa Abdullahi zan rufe da Muhammad Awwal
haka ne sai shugaban majalisa ba za a manta ba Ismail Umar mai Gombawa da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika gaisuwar taziya zuwa ga malami Mahmud Gidado tare da Ali Opeyo Alkaleri dukkan suna hukumar custom ta Najeriya da dukkan iyalan mai martaba sarki Alkaleri dangane da rasuwar Alhaji Abdulkadir Muhammad Chroma Alkaleri tsohon manajin bankin Unity Bank tuntana Bank of the North kenan kuma kwamishinan yada labarai a jihar Bauchi wanda ya rasu kuma an yi jana'izar sa da fata Allah ubangije ya ji kansa ya sa ya huta
amin amin ai da kai maganar rasuwa ne sai na tuna akwai aminin wani Abdullahi kwaya da yake Badarawa ko in ce a Malali a Kaduna wanda Allah ya yi wa abokin sa rasuwa wato Alhaji Sha'ibu wanda aka fi sani da Sha'ibu Kansila Allah ya ji kan Sha'ibu Kansila ya sa ya huta
amin summa amin ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Bashir Bala Kankamba managing director na Bagare Suites Hotel dake Bauchin Yakubu da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa ga wakilin mu Sani Malumfashi sannan kuma muna mika sakon taya murna ga angwaye da amare wato Mutare Ibrahim Katsina tare da wanda muke taya murna auren diyarsa na da Fatima Mutar da angonta Muhammad Ibrahim Bomai wanda aka yi a tun watan da ya shige sai kuma barista Rabi'a Haya Daura muna taya shi murnar auren ɗansa flying officer Imam Rabi'u ya Haya Daura da amaryarsa Yusra Tijani mai Adwa wanda su ma aka yi a watan da ya shige na Janairu gaisuwar fata alheri ga amarya Khadija Ilyas Garba da angonta Suleiman Sabo wadanda ake bikin ɗauran aurensu yau da ƙarfe 11 na rana a masallacin Juma'a na jami'ar Bayero ta Kano wato BUK All Side da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri
amin amin
ga dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa muna taya shi jaje na rasuwar sarkinsa babban liman masallacin Juma'a na Tarmasuwa alaran mamalan Sali Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama muna mika dimbin gaisuwa ta ta'aziyya ga dukkan ƴan uwa da kuma iyalan margayi Alhaji Aliyu mai jada a unguwar Jakiya Bauchin Yakubu wanda Allah Ubangiji ya masa rasuwa bayan gajeruwar rashin lafiya Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama Allah Ubangiji ya sa ya huta ga gaisuwa nan zuwa ga mai sauraron mu Abba Sa'ad Mahuta da Usaina Lawal dan mai mai kankara sai Abdulrahman Sa'ad Mahuta da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Sani mai langilangi yalwan yaure da fatan kana nan lafiya sai gaisuwar mai sauraron mu wato Bello Ishaku Birin Fulani a jihar Gombe sai kuma gaisuwar Alhaji Idi mai goro Kesa Udubo a gamawa jihar Bauchin Yakubu dukan ku da fatan kuna nan lafiya man naga fa tattakawa kake yi fa da gaske fa
ai wannan ya wuce rangaji ai wato wani abu ya tuna mun kasan wancan makon da ya gabata wancan kenan kafin wannan da muka yi maimaitin nan kasan akwai labarin da ka bayar wanda aka dora bayan Bakano bazazzagi
eh bazazzagi za mu bulala
za mu bulala to wani ya bada labari yace wallahi tallahi ga labarin da za a rama musu shi
za a rama makanawa da shi
za a rama makanawa ya ga ya mun labari yawa abin da yace shine yace akwai wani irin ina irin zabga-zabgan matan nan masu jiki dogaye sai ta je kai bazazzagi wai sai ka zo irin masu dan karamin jiki kamar ni a wurin nan haka sai ya je kawai ya aure ta suka haihu ayaya uku irin kwanciyar zafin nan sai ruwa ya taso kuma sai ta irin yayaya ta kwashi yaron ya sai daki ta je ta aje shi ta dawo ta dauke ɗayan ta kwashe su duka saura mutun daya za ta kwashe yaro na uku sai cewa tai me kida kai ba tashi 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 mu je sai ce ai me kika fara kaiwa yana daga cikin daki
wato ta kwashi me kida za ta dawo ta sani ba
ce ni kika fara kaiwa ai
a balale wanda
ya to gaskiya wai ya kwana bai bacci ba kawai za a ce a dora shi a bayan wani ai ta duka
eh to ya rama ma wannan ya rama ma kanawa kenan haka akwai wani labari da a makon da ya shige din muna magana kake ce zaka bamu
na kai menene makon nace ne
akwai labarin da kace dai zaka bamu na manta ko menene da muke magana amma lallai kai maganar cewa zaka bamu wani labari lokacin ba lokaci ya kure
ina ga kamar labarin tambari ne
labarin tambari
eh sunan mutumin ba tambari yace mana to ai ku ga ba ku san wani abu irin mutanen nan masu barkwanci muna san shi tun muna yara yazo yace ai yau baka sani ba to gashi gajere ne gashi kuma yana dingishi irin kaman gurgu-gurgu haka ga yana da dan haka kaman kusin bi haka a bayan shi to kawai yayo dare irin 12 daren nan to yana da irin shirme yaje yana dawowa kawai sai cewa yana to yana to kawai yana yi wata gangara ta wurin wata makabarta ne shine sai wani da kai labarin mai akwatin makabarta ne
na
tira
eh na in ya mari mai akwatin
yawa sai yace to bari ka gai kawai ya hango ɗan sanda suna hasko mai ido to yana da irin hakiya din nan a ido daya to in torchlight din ɗan sanda ta haska idan fada sai su ga wani haske far
shi kuma cikin idan
daga cikin idan shi kuma gashi yana tatuwa yana limping dip sama da ƙasa sama da ƙasa kai yana tun karo su suna matsa ba yana suna haska torchlight suna ba yana tahowa can ɗaya mai ƙarfin hali sai tuwa kai da kaina kake su ce ga gidanmu nan ai ga gidanku gafin ya nuna makabarta barrr kawai zama to shi ne da kai labarin inyamuri mai akwatin gawa
inyamuri mai akwatin gawa shi ma da 'yan sanda
eh to gaji dai shi tambari
kuma labarin da muka da kuma labarin da muka bayar na wada
eh
na wada a Abuja wanda yaje maulidi wanda yaje maulidi eh ya sa farin kaya fari far ai na fada maka cewa mun hadu da shi ma a Abuja mun hadu da shi a Abuja ido da ido mun gaisa mun zauna muka yi hira
eh me sauraro zai ce akai ne
ya akai ne maulidi yaje yaje maulidi ya sa fararen kaya haka da sauransu da katon carbin sa to ne yake wada ne an taso irin ya taso yana tafiya din na sai yana bin tsakiyar hanya saboda kasan kana gefe-gefe wani abu na iya zuwa ya cafke ka baka sani ba musamman ma Abuja wuri irin Abuja yana tafiya tsakiyar hanya to ashe ranar 'yan sanda kuma suna kame
to fa
ana kame sai suka hangowa da yana tahowa da dogon carbinsa yana tafiya
to shi me yana dogo a dauka ramin carbi
eh su biyu ne ɗayan yake ce kai ga wani faccan bari mu kama ɗayan sai yake cewa kai anya kuwa shi da yana ta zuwa da yana ta addu'a da katon carbi a hannunsa carbi kaman zai ja shi sai da ya zo kusa sai ɗaya ɗan sannan sai ya ce ba ɗaya ya ce abi I tell you say this one no be mutum o
baza ba ai da turanci ba wato ba za a ce no be human being ba no be mutum
no be mutum ya ce bar wallahi tallahi wallahi wannan ba mutum bane
to ina ga kila ya taba jin labarin gwaigwai ne kila ya ce wannan anya ba gwaigwai ba ga shi dan karami ga carbiya bi shi tsawo
shi ne ai
ka san shi tsoro halitta ne ta dan adam
wallahi haka ne ba wallahi haka ne
Allah ya zabu dace
amin su amin masu sauraro zamu da sa'aya nan sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin
Usman Ahmad Kabara
Ibrahim Alfa Amir ke cewar a huta lafiya
in her bronze and her silver. She's doing the Lagos jump. Lagos jump.
Kuma da lakafinmu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaicen, jami'an gwamnatin nan Amurka sun ce mutane sama da miliyan 9 ne daga watan Nuwamba zuwa watan Januari suka sa hannu domin amfana da tsarin nan kiwon lafiya mai rahusa wanda ake lakabi da Obamacare. Duko da yake gwamnati mai ci yanzu ta ce za ta sake wa shirin kwaskwarima ta musanya shi da wani sabon tsari. Sai dai adadin mutanen da suka sa hannu a wannan karan ya karu idan aka kwatanta shi da na shekarar da ta gabata kafin wannan lokacin da aka sake sa hannun. Amma kuma duk da haka, duk da cece kucin da wannan gwamnati ta yi game da wannan sanannen tsarin, maimakon tasirin sai ragu sai kuma karuwa yi sabanin abin da aka yi hasashe. Domin daga cikin sama da miliyan 9 da suka sa hannu cikin wannan shekarar, miliyan 3 daga cikin su sabbi ne, yayin da sauran sama da miliyan 6 tun shekarar bara ne suka fara amfana da wannan tsarin kamar yadda majiyar ta gwamnati ta ruwaito. Wannan sake sa hannun dai wani mizani ne na gwada farin jinin tsarin kiwon lafiya da gwamnatin da ta shuɗe ta samar, wanda daga cikin daukacin jihohi Amurka 39 suna amfani ne da wannan tsarin, yayin da sauran suna amfani da tsari na daban ne. Shugaban ƙasa Angola Eduardo dos Santos jiya Juma'a ya ce ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba, wanda zai kawo ƙarshen mulkinsa na shekaru 38 kenan. Da Santos yana magana ne salin da yake wa taron jam'iyyar su ta MPLA jawabi.
To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya.